أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ذوي التقى والخيرات، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة مسلمين، بركة مصادية أولا رانا كشابة إذا وانا وتانا رجب أولا شكرا تبدو إير بليه إيدا أربعين دا أكو أدي دون اللوكة شيء البركة مثل كسن شاطة هذا كوكي أي أكا وانا نشري ناسفر حبر حرالي دزي زموك أولا اللوكة شيء البركة أولا رانا تجمع عند التيني limamin da zai jagorance mu a wannan hudubobi da kuma sallar juma'a wannan rana mai albarka a Sheikh Bandar Ibn Abdul Aziz Balila ya riga da ya hau mimbari domin jiran kammala kiran sallah tare da kuma gabatar da wannan sallah daga ladanin mu na wannan rana mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna gamda kasar da ta da mu zuwa ga alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka. Kamar kullum kamar da aka saba, ranar juma'a rana ce da ake yin salati da tasallimi ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mu yawaita ambaton Allah a wannan rana, mu kawata harsunan mu da wannan salati da tasallimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sirran wa jahra. Wannan rana ne albarka, rana ce da kowane musulmi yake neman alkhairai da suke wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gafarar zunubai, musamman a bayan sallar la'asar da muke da shi a wannan rana mai albarka. Muke kuma fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi da kuma gafarta mana manyan zunuban mu da kuma ƙanana wanda muka sani da wanda kuma ba mu sani ba. Muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna fi daus da ce makomarin mu da mu da iyayen mu da malaman mu da jagororin mu. Godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah wanda yake madaukakin zati, wanda yake tsalkakin sifofi, wanda kuma yake gudanar da ayoyinsa, wanda yake cika alƙawulinsa. Ina gode ma Allah, ina kuma ƙara godiya gare shi. Yana karɓar tuba ga waɗanda suka karɓi a cikin bayinsa, kuma yana afuwa akan munanan ayyuka. Na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai, wanda ya kubuta daga dukkanin wata kamanceceniya da kuma kamanneniya da misaltuwa da kuma kaifiya. Na shaida kuma Annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Allah ya Ubangiji ya aiko shi da hujjoji wanda suke bayyananu da kuma mu'ujojoji wanda suke na yankan shakku. Tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa ma'abota wannan babban matsayi din nan, da kuma samun wani dama da Allah ta'ala ya basu da tabi'ai da wanda suka fi ta bin gaskiya muddin sammai da ƙasa suna nan. Bayan haka, ina muku wasici ya ku mutane da kaina da jin tsoron Allah subhana, da jin tsoron Allah ne ake samun baiwa ta ƙara yawaita, kuma bawa ya samu kusanci ga mahaliccinsa. Bayan haka, ya ku mutanen muminai, Allah yana daga cikin abubuwan da yake halitta na halittunsa sirri wanda suke ɗauke da wa'azzuka a cikinsu. Wasu suna magana da girman Ubangiji, wasu kuma ana fahimtar su ne saboda shaidar hikimar Ubangiji. Tunani akan waɗannan suna ƙara min bawa ya yaqini, kuma ya ƙara min ilimi, ya ƙara min kuma imani. Yana daga cikin abin da za mu ka fahimta ya ku bayin Allah na wannan ayoyin Allah wanda suke a bayyane shine harshe. Harshe wani abu ne da ake magana da shi, kuma ake bayyana bayani da shi, kuma shine yake bayyana abin da ke cikin zuciya, kuma yake bayyana sakon da ke cikinta. Da shi ake mai da amsa, da kuma ake da shi ake kyautata zance, da shi ake biyan bukatu na magana. Me ya kai girman wannan ni'ima ta harshe? Me ya kai kuma wannan baiwa da Allah ta'ala ya bayar? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Allah ya sanar da Al-Qur'ani, ya kuma halici bawa dan Adam, ya sanar da shi kuma bayani. Haka nan Allah ta'ala yake cewa dangane ga bayyana wannan ni'imar da ya muna, Allah ta'ala ke cewa ashe ba mu sanya dan adam idanuwa guda biyu ba da kuma harshe da labba guda biyu, yana da kaifi, yana da hadari mai girma, kuma yana da lada da ake samu da shi. Ana samun bawaye kar daukaka a cikin rayuwar saboda daukakar harshe, ko kuma harshen nan ya kifar da shi zuwa kaskanci da kuma wulakanci. Lalle harshe kamar yadda wani waki nake yake cewa wannan harshe yana da ta'addanci da ake yi da shi, wannan ta'addanci kuma mai girma ne kamar da aka faɗa shi a cikin misali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle mafi girman abin da bawa yake dauke da shi wanda zai kai shi wuta wanda ya nisanta shi kamar yadda ake nisanta mutum daga rahamar Allah kamar gabas da yamma, shine harshe. Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashe ba abin da yake cifar da mutane a cikin jahannama akan fuskokinsu ko akan harshensu, fa sai abin da harshensu ya tsurwuta. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abin da yake sanya mutane su shiga wuta da yawa, shine yake harshe da kuma al'aurar dan adam. Imam Tirmidhi ne rawaito wannan hadisi. Ibn Abi Kathir Allah ta'ala mai rahama yana cewa babu lokacin da mutum zai zama cewa ya kyauta harshensa face an gaggawa wannan alamar a cikin ayyukansa, haka nan kuma maganar mutum ba za ta baci ba face sai an ga tasirin ta a cikin ayyukansa. Ya ku bayin Allah, shi harshe amana ce a wajen bawa, kuma wata ajiya ce da aka bashi amana akan da za a tambaye shi akan ta, kuma duk abin da yake tararsa da harshen ne yake tinkararsa da kuma abin da yake karkatuwa zuwa gare shi. Kayi kokari kamar da mai wannan yake cewa ka gyara harshenka, domin shine abin da aka mika da shi ko ka saba mashi da shi ake fahimtar ka. Duk kimar dan adam tana tafiya ne akan harshensa, kamar yadda muke gani a rubuce yake a cikin littafin Allah wanda baya mantuwa kuma baya bata akan wannan. Allah ta'ala na cewa babu abin da mutum zai furta harshensa face akwai mala'ika rafibun da afi a tare da shi. Hakanan Allah ta'ala cewa za mu rubuta duk abin da ya faɗa da harshensa ko mu kai masa abin nan zuwa maddadinsa. Allah ta'ala ya cewa daidai yake da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye. Allah yana cewa kuma ku bayyana magana ko ku boye ta, za a bijiro maka da wannan maganar a rana mai girma. Idan alkhairi ce, me kai girman wannan larar zaka samu? Idan kuma sharri ne, me kai wannan babban bala'in da zaka shiga a cikin ta da tadewa? Lalle hakika Ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa sun yi umarni da ta hanyar kyauta ta zance, kuma aka yi bayanin kyawun magana da ake bukata. Allah ta'ala na cewa ku gaya mutane kyakkyawar magana. Haka nan Allah ta'ala yake cewa ku gaya mu bayina cewa su faɗi magana wadda fi kyawu. Allah ta'ala na cewa ya ku wanda suka zance masu imani, ku tsoron Ubangijinku, ku faɗi magana wadda take miƙaƙƙiya. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kasance na imani da Allah da ranar kiyama, to ya faɗi magana ta alkhairi ko kuma ya shiru. Imam al-Bukhari da Muslim ne suka tona hadisi. Lalle bayanin harshe yana fitowa daga zuciya ne kafin a ji shi a cikin kunnuwa. Tana gafalalle yana fahimta wanda yake batacce ana shirye da shi, ana yin kuma nasiha, ana yin alkhairi, ana yin nasiha, ana yada alkhairi da kuma sulhu tsakanin mutane da ambaton Allah ta'ala. Ya kutar musulmai, lalle ya zama wajibi akan bawa ya zama yana kiyayewa kan harshensa, yana kokarin kiyaye shi akan dukkanin kurakurai da abin da yake cikin sa. Mafi sharrin sa shine mutum ya faɗi magana kan Allah babu ilimi akan ta, ya kiri ƙarya ga Allah a cikin sifofin Allah da kuma sunayensa da kuma sifofinsa, ko a siffanta shi da abin da Allah bai siffanta kansa da shi ba, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai siffanta shi da shi ba, ko kuma a halatta abin da ya haramta, ko kuma halatta abin da ya haramta, ko haramta abin da ya halatta, ko kuma shiga cikin abin da yake na shari'a sababu ilimi babu hujja akai. Allah ta'ala yana cewa ka gaya ma bayina cewa Ubangiji ya haramta alfasha, abin da ya bayyana da abin da ya buya gare ta, da kurakurai da kuma laifi da kuma yin shirka ga Allah ta'ala saboda abin da bai saukar da shi ba, kuma ku kirkiri ƙarya ku jinjina ma Allah, wannan manyan laifuka ne. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa kar ku dinga faɗin abin da kawai harshen ku yake kawata muku, kuna cewa wannan halal ne wannan haramun ne, don ku kirkiri ƙarya zuwa ga Allah. Lalle wanda suka sance suna kirkira ƙarya ga Allah ba za su rabauta ba. yana daga cikin kurakuran harshe da abin da ke tsoruta shine izgilanci da kuma yin giba da yin ƙarya da kuma namimanci da ƙin nema mutane da zagi. Allah ta'ala yana cewa kada wani sashi su yi masa sashi sukhriya ko kuma su masa izgilanci, kuma kada wani daga cikin ku yayi kina ma dan uwansa. Lalle magana ƙarya tana kai mutane zuwa ga wuta, ba zai shiga aljanna ba wanda ci annamimanci. Kowane musulmi akan musulmi haramu ne gare shi jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa. Duk wanda ya tsine ma wani mumini ko ya zage shi, to kamar ya kashe shi ne, zagin musulmi kuma fasikanci ne. Shi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa. Wannan bayani da muka gabatar ayoyin shari'a ne, wannan kuma bayanai ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah dawwama da amfanin su ariya ma dama taurari suna bayyana a sama da kuma abinda muke gani na samun aminci da kuma yadda. Ina faɗin maganar da kuke ji, ina neman gafar Allah da ni da ku da sauran musulmai daga dukkanin zunubi, ku nemi gafar Allah. Lalle hakika shi ne gafara ne mai jinkai ne. Godiya ta tabbata ga Allah, baiwa ta rufe dukan komai, kuma ya samar da alkhairi a cikin kyautayinsa a cikin dukkan al'amura suka daidaita. Ina gode masa subhanahu wa ta'ala, ina tuba zuwa gare shi, ina neman gafararsa, tuba ta bawa ga abin da yake ya aikata laifi a kansa. Na shaida kuma ba abin bauta da gaskiya da jinkinta sai Allah shi kadai. Allah ya ɗaukaka dangane ga abin da jahilai suka wasafta shi da shi. Na shaida kuma lalle Annabi Muhammad bawansa ne ko manzonsa ne, masu alkhairin halittar Allah bayin Allah gaba ɗaya. Ida da Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalan gidansa da wanda suka bi tafarkin gaskiya da kyautawa da wanda suka bi tsarinsa da kuma shari'arsa suka shirya da ita. Bayan haka ku tsoron Allah, ya ku bayin Allah, ku sani cewa lalle duk wanda ya kiyaye harshensa to ya huta da zuciyarsa, wanda ya yi shuruma ya kubuta. Kamar yadda muka sani cewa ana samun ɗaukaka da kuma soyayya da kuma ƙarin kwarjini, amincin Allah ne kuma daga samun wannan kurakuran da kuma togaciya ce ga zamiya, sa'annan kuma kubuta ne daga dukkanin maganganun da ba su da amfani. Wani mawaƙi na cewa a cikin yin shuru akwai sirri, idan ka sani ko sani cewa lalle takaddaka da ake rubuta maka a kiyama za ka yi bayani a kanta. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala na cewa ku sani cewa ya zama wajibi akan duk wani mai hankali ya kiyaye harshensa daga dukkanin maganganu waɗanda ba su da amfani, sai dai magana take akwai maslaha a cikinta. Yayin da magana ta miƙi ta zama daidai, yayin da magana ta zama daidai wajen kuma barinta ya zama shi ne maslaha, to sun yin shirin kuma ya fi zama alkhairi, domin wannan magana da ake cewa a yi ta, domin maganar da ake cewa a yi ta mata halal tana iya kai zuwa ga haramun ko makaruhi. Wannan khizyu ne a cikin al'adar ɗan adam, kuma kubuta ce daga dukkanin abin da ba zai iya daidai da shi ba. Bayan dan haka ku yi salati taslimi, Allah muku rahama, ga Annabi Muhammad bin Abdullah manzon Allah, Allah ya ƙara salati da albarka gare shi da iyalan gidansa wanda suke tsalkakakku, da kuma matansa uwaye mu'minai da sahabbansa waɗannan masu babban matsayin nan da tabi'ai da wanda suka fi tabarin gaskiya a izon kashi kiyama, da mu da su da baiwarka da karamcinka ya Ubangiji masu karamci. Allah ka ba mu, ka ɗauka musulunci da musulmai, Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka tsare mutuncin addini, ka taimaki bayanka muminai. Allah ka kawo mafita ga dukkan ga musulmi, ka yaye damuwa ga masu damuwa, ka biya basuka ga wanda ake bi bashi, ka warkar da marasa lafiyarmu da marasa lafiyar musulmai don rahamarka ya Ubangiji masu rahama. Allah ka amintar da mu a garuruwanmu, ka gyara mana shugabanninmu ya Allah da masu kula da al'amarinmu. Allah ka ƙarfafi kuma ka tabbatar da miƙar da jagoranmu da wanda ya rimansa. Allah ka datar da shi da ya yi rimansa ga abin da ke shi ne maslaha ga gari da bayi ya rabbar alamin. Allah ka taimaki sojojinmu da suke harbi a bakin iyaka, Allah ka zama gata mai taimakawa gare su mai karfafa ko mai taimakon su. Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya, ka kubutar da mu daga zalunci da kuma duhu zuwa ga haske, ka nesanta mu daga alfasha abin da ya bayyana da abin da ya buge gare ta. Kai muna albarka ya Allah a cikin zukatanmu Ubangiji, mun za ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أنا من فضيلة الشيخ دكتور بندر ابن عبد العزيز بليلة يقياد وانني خطبة ديمنا ورتكي جزيلة خطبة أمامي كجرة فائدة ركما صعفون مهم منك جنجة ميقابل دي شاكي حرشي الخيلة سدكما هاتا رنسا رنسا كاتلطن a wajen magana da shi kamar da malaka ya kawo mana ayoyi na alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke da sani bayani akan harshe da falalarsa da ayyukansa da alkhairansa da kuma sharrinsa da Allah subhanahu wa ta'ala yake neman mu kare kanmu akan su da kuma ne san tare da dukkan abin da yake kawo mana karnaci ko kuma hushin Ubangiji subhanahu wataala aka abin da zamu faɗa. Shi harshe baiwa ce ta Allah subhanahu wataala kuma ni'imar sarki a cikin bakunanmu, kamar yadda malam ya faɗa mana da shi ake iya fahimtar bayani, da shi ake bayyana abin da ke cikin zuciya. Haka da harshe kuma ake iya bambance ɗanɗano tsakanin zaki da tsami da ɗaci da bauri da hamami. Duka da harshen mu muke iya fahimtar wannan da cewa tsoka ɗaya ce. Allah subhanahu wataala ya ba mu shi a cikin bakunanmu a tsakanin labanmu don ya zama mun yi aikin alkhairi da shi. Allah subhanahu wataala zai mana tambaya a kansa da abin da muka kyautata, zai mana kuma zabi a kan abin da muka munana na wannan harshe da yake cikin bakunanmu. A kodayaushe mu yi takatsantsan domin akwai mala'iku guda biyu da suke tare da mu. Ismail shi ne kaulin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk abin da muka faɗa na alkhairi mala'iku suna tare da mu a kansa, abin da muka faɗi na sharri kuma suna tare da mu suna rubutawa. Da haka kowane bawa ya ƙoƙari ya samu alkhairi a kan harshensa, kada mu yi abin da zai ja mana fushin Ubangiji subhanahu wataala, tare da kawo mana kuma ruɗani a kan abin da muke ganin cewa Allah subhanahu wataala zai mana hisabi a kansa a gobe alƙiyama. Kun yi ƙoƙarin ganin cewa mun ne muke mako Allah subhanahu wataala akan wannan harshen namu, kada mu samu fushin Ubangiji subhanahu wataala akan wannan harshe. Fatan mu da kuma manufar mu a cikin wannan shine Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi, ya ba mu dama mu yi ayyuka da ake so da harshe na zikiri da karatun alqur'ani da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin nasiha ga mutane da faɗin alkhairi wanda zai kawo maslaha ga al'umma gabaki daya, tare da kuma kokarin kauce ma dukkan abin da zai kawo sharri da kuma fitina akan wannan harshe din a nan duniya da kuma lahira. Allah Ubangiji muke roko ya ba mu alkhairai da suke cikin wannan al'amari gaba daya. Allah kuma muke roko ya ba mu iko wajen ganin mun faɗi alkhairi da kuma kauce ma sharri. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amaladin fadilatul sheikh doctor Bandar ibn Abdul Aziz Balila da ya jagorance mu a wannan khutba. Sai kuma ni ne fatara mai da gabatar Abdul Muttalib Muhammad Awal Gusone, ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.